Ya kashe su ta hanya mai kyau.
Kudi ya kashe su ta hanya mai kyau.
Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa sakarci ba. Kudi a kashe su ta hanya mai kyau.
Kudi ya kashe su ta hanya mai kyau.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Salu Garba ne daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirin Da Rashin Tayi. To har yanzu muna kan batun nan na takaddamar kasuwanci da ta kunno kai tsakanin Amurka da China, kasashen biyu da Najeriya take kasuwanci da su. Lura da yadda takaddamar take haɓaka, ta yaya Najeriya za ta amfana ba tare da bin kowane ɓangare ba. Domin amsa wannan tambaya, ga wakilin murar Amurka da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari da ci gaba da firar da ya yi da Alhaji Suleiman Bello da Dr. Lawan Habibu Yahaya.
Alhaji Suleiman, wannan batu da ake magana a kai, ya kake ganin kai tsaye ‘yan kasuwa irinka da na ƙasa da kai misali, da ma na can ƙasa za su wato ci gajiyarsa, musamman la’akari da cewa mu akwai raunin jari, sannan kasuwancin namu har yanzu bai kai irin yanayin da ake cewa organized business ba, haka ake yin su ne kamar irin na da. Ta yaya za a ci gajiyar wannan batutuwa da ake ganin cewa idan sun wakana Najeriya za ta samu alfanu?
Wato shi wannan fara da ake yi tsakanin America da China, Najeriya kan kasarta ba za ta so ta rasa kowanne a cikin su ba, saboda dukkan su muna mu'amala da su kamar ta wajen fitar da manmu, wanda shi ne babban abin da ke kawo mana kuɗi. Dukkan su suna siya, kuma suna siya da yawa, kuma suna da ƙarfi dukkan su. Na biyu kuma, kamar mu kuma muna siyan kayayyaki a gunsu, kamar America muna siyan alkama da gunsu, wanda kaga rayuwa kusan yanzu ba ta yi in ba bread ba, da wasu abubuwa da alkama take tunda alkama ba ta isa mu. To ƴan kasuwanmu kaga muna da faɗin ƙasa, murabba'in mu yana da yawa, sannan kuma muna da mutane da yawa. Ƴan kasuwa muna da kai cewa ba su da ƙarfi sosai, amma in aka samu haɗin kai na gwamnati, ƴan kasuwa mu za su iya samun dama da za su ƙaga a dalilin wannan takaddama. Ba ƙasar da za su dinga ɗaukar kayanta tana fitar da shi. Yanzu su America sun daki factory sun kai China, ana musu producing suna kawo America suna siyarwa, China suna producing a China suna kawowa. Idan yanzu Najeriya ta shiga gaba, misali yanzu ƴan kasuwanmu kana da fili, kana da wasu kuɗaɗen gaba sai sun kawo ba, sai ka je ka samu abokin hulɗa a China, misali sai ya kawo injina, kai kuma za ka yi providing logistics da yake nan, kayan nan sai a yi a nan. Idan aka yi ma kasuwar Africa kawai ta isa duk wani kamfani ya establish a Najeriya.
To Alex, wai ta yaya za a jawo hankalin ƴan kasuwa mu da nake faɗa din nan, musamman muna da dimbin ƴan kasuwa a kasuwar nan, musamman a nan Kano a Kwari din nan da Wai da sauransu, wanda hankalin su ma har yanzu zancen nan da ake bai kai su fahimci cewa bara na haɗa hannu da wani dan mu tayar da masana'anta mu dinga yin kasuwanci ba, dan ma ballantana ma a kai ga batun mu ci gajiyar tsari irin wannan da muke magana.
Gaskiya babban matsalar kasuwanci na Bahaushe shine cewa kowa yana ganin shi ya isa, saboda kowa isa lorin ranja, kowa yana harkar shi kadai. Kullun na faɗa cewa we are very very individualistic.
Harkar kawai ake ta daidai ko
mutum ne. Yanzu mutumin da nasu da miliyan 100 suke juyawa kamar a kasuwanni suna da yawa, amma miliyan 100 ba abin da zai yi, ba za ta iya kawo inji ta saka ba. Amma idan mutum 100 suka hada miliyan 100, ya isa abin da cewa za a iya sana'anta wannan abin. Yanzu masana'antun mu kamar yanzu na da suke abin nan kamar extra audi da kusan gudanar ne suke
masaku
gudanar ne suke. Amma yanzu Kwari din nan daga nan har Central Africa ana zuwa sai kaya a gunta. Yanzu a tamfan nan bai kasa a fi muna shigo da ita ba, sai mu muke sa a tamfa a duniya, shaddan nan mu muke sa ta a duniya, amma sai mun tafi wace uwa gari mun dauko ta. Audigar nan muna da ita, noman ta ya sauka, babban abba matsalar akwai wannan na mu mutane, sai kuma gwamnati gaskiya incentives din gwamnati gaskiya baya isa,
kamar tallafin ta
da gwamnati baya isa. Yanzu kamar a China kaga akwai wuta, akwai ruwa, akwai titi wanda ake cewa infrastructure, sannan idan kana so za a iya sai maka mashina, kuma interest din kawai 2%. Ya za a yi wanda yake Najeriya da yake biyan 35% almost 40% akan interest rate, ya iya yin business ya nasara. duk kokarin ka idan ka saka kasarata anan wanda yake a can sai ya fi ka farashi saka kuma gwamnati take yin subsidizing kai idan ma baka riba mu za mu baka wani abu a Najeriya ba a yin wannan saka dole sai an zauna ɗan gwamnati su fahimci cewa ɗan kasuwa shine lifeline din economy a zauna a hada kai har karfi da karfe duk gwamnati ta fitar kanta ta je ta samu investors misali yanzu gwamna zai dauka ɗan kasuwa ya tafi da su China yanzu ya ce ga wanda nazo da su wani yana sanin masana'antar a Tampa wani ya ce tadda wani misali ta food processing yanzu da now is the largest grains market in sub-Saharan Africa amma in kaje loda kayan kawai ake ana fitar da su ya kamata mu huce level din da za a loda dawa a tafi da ita
so dama da aka rije wannan din ne yasa naga nake tambayar ka cewa ta yaya mu ɗan kasuwar mu za su wato ci gajiyar wannan abu ta kaddama da take wakana tsakanin Amurka da China kuma ga alama dole sai ta tabbata din wato za a ci gaba da ita kamar kuma bayanin da kai cewa Najeriya za ta amfana to idan Najeriya ta amfana misali ta yaya a matsayin ku na ƴan kasuwa ko a matsayin mu na ƴan kasuwa kanana da masu tasowa ya zame mu ci gajiyar wannan yanayin kuma har ma mu zuwa wasu lokaci abin kasa misali
mu hada kai mai tunani mai zurfi mai tunanin misali maimakon mu siya mu siyar mu je mu samu abokan hurda ko mu anan da Alhaji Abibu da Alhaji Tanko da Alhaji Haruna su hadu su hada jari su je guda su hada tunanin su su dauki masana wanda suka san musu kamar irin su lawa Habib consultants su gaya musu yanda za a yi aje a samu abin nan in aka zo abu ne na shekara 2 3 4 sai ga wani abu ya tashi shi ne za mu ci gajiyar abu
Dr. Alhaji Suleiman yayi magana cewa sai fa gwamnati ba incentive abin da ake cewa tallafi ta shigo ciki abin da sauransu kuma abubuwa da dama za ka kasashe da yawa suna farautar irin waɗannan abubuwan da su ci gajiya to amma mu a Najeriya abin ne wato yakan yana da ja baya musamman koda an yi wani yunkuri wani dalili za ka kuma abin ya zo yana tafiyar hawainiya idan haka ne yaya su a ƴan kasuwa kana ganin akwai wata kafa bayan wacce shi Alhaji Suleiman yake faɗa cewa su haɗe kansu ko ta kafa da za su yi amfani da ita misali ko da gwamnati ta fara tafiyar hawaini akan harkar nan gajiyar wancan lamari
ai ba yadda gwamnati za ta ki tallafawa kasuwanci ya zamana cewa kuma kafa ta ci gaba daga ƙarshe ya kamata ya zamana gwamnati ta san cewa ƙarshen dukkan wani haɗin kai na ɗan kasuwa ribar gwamnati ce shi dan kasuwa abin da zai tafi da shi riba ta kuɗi gwamnati za ta tafi da ribobi da yawa sanda duk dan kasuwa ya ci gaba ya sana'antar da kayansa zai samu da aikin yi ya taimaki gwamnati ya karo tsaro kenan saboda rashin aikin yi yana kawo rashin tsaro kayan nan za su saukaka a cikin kasuwanni da masu amfani da shi an rage inflation wato matsin tattalin arziki kenan gwamnati ta samu riba in zaɓe ya zo in ta rage azaba daga kan mutane za ta samu cigaba a siyasance riba ta uku ita kanta gwamnati ba ta samun abin laruwa wato sai da mai a kasuwar duniya kullum sauka yake sana'antar da kaya shi kamar ayyukan sauka wato akwai market saturation babban hanyar da kowace gwamnati a duniya ta fi samun kuɗin shiga shi ne haraji shi kuma haraji ba ka ɗora shi akan wanda ba shi da aiki shi kuma ɗan kasuwa shi yake samar da aiki ka samu haraji a ribarsa ka samu haraji a ribar waɗanda suka sai kayansa ka samu haraji a kan ribar waɗanda suke siyan kayan don amfani da shi ka samu haraji a kan wanda suka yi suke ma'amala da kayansa wato value chain saboda haka ribobi da yawa gwamnati take da shi in take miki kasuwanci ta iya yiwuwa rashin sani da rashin samun manhaja mai kyau shi yake damun mafi yawan kasashen Afirka wanda ba sa dora su akan wannan
amma akwai manufofi na gwamnatoci daban-daban za ka ga sun zo akan kasuwancin nan a ƙarshe kuma sai ka ga kamar kwalliya ba ta biyan kuɗin sabulu
ai ba ka cewa ka fito da manufa sai ka samu tukin da zai rike manufa yanzu idan ka ce kana so ɗan kasuwa ya haɗa kai da mutanensa za su yi masana'anta ka ba su wuta in babu cikakken wuta ta electricity idan babu cikakken tsaro ba yadda ba Alhaji Suleiman zai zuwa channel kiriya wutan channel zai zuba a hada hannu su yi wani abu idan babu cikakken tsaro wanda aikin gwamnati ne sai an samu abin da ake kira conducive environment kyakkyawan yanayi kyakkyawan yanayi ne ya hada da ita kanta manhajar gwamnati ta yadda wani irin haraji za ta karba wani irin gudunmawa za ta bai duk kasashen da kaga su sun gafo Indonesia sun ci gaba da suke dagawa wannan kyakkyawan yanayi na manufa shine ya taimakawa ƴan kasuwar su suka ci gaba yanzu misali a China kudin ruwa da zaka karba na banki da kadan ya wuce kaso ɗaya zuwa kaso biyu amma yanzu a Najeriya yanzu idan Suleiman Kici zai kafa manhajar sana'anta yana neman kuɗi jari daga banki idan aka fara daga maka kuɗin ruwan da ba shi da tabbas a kansu a cikin close din na rajejeniya karɓar kuɗin za a gaya maka cewa kuɗin wannan ba shi da tabbas za a shiga da sanar da cewa ba shi da tabbas in ya karɓe shi a kaso 20 kafin shekara ta kai za su iya mai da shi 26 kafin ya fara biyan kulbiya kuɗin ya kai kaso 30 a dukkan miliyan 1 wani kasuwanci zai yi ya biya kuɗin wuta ya biya kuɗin security ya biya ma'aikatansa ya gama a cikin miliyan 1 ya samu riba ya ba banki 300,000
jama'a zan yi sallama da ku a nan sai mako mai zai dan ubangiji Allah kai mu ku ji mu da wani sabon shirin a madadin da waɗanda kuka ji murayoyinsu musamman Alhaji Suleiman Bello da Dr. Lawan Habib Yahaya da wakilin murar Amurka da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari da Salman Abo da Chubahiro Dodone da suka shirya mana sauti ne Salu Garba ke muku fatan alheri.
Kudi a kashe su ta hanya mai kyau.